بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا لهذا مؤونا يمتي نا لتنم biyar ga watan Rabi'in al-awwal a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 6 ga watan 1 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kamar yadda muka saba a wannan irin wannan muna karatun mu na littafin أعلام السنة المنشورة نا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. كما أيوه ذا متاشي كان تنبيه تدري بيودة بفينيكو أكام مغانا أكام صحبي وانت ماكو من جمع مغانا أكام أبن شافي بدعا كشكا شانتا دا كما إلين ألاك أدتكي دا شي دنغانا دا مي أيكي دا كما أيكي نسا. Yau za mu yi magana akan menene wajibin da ya kamata musulmi ya lazimce shi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوح تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتاب المشهورة من
الكتب المشهورة من
الأمهات وغيرهما في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
طيب حسبك saboda lokaci ko an karance duka zai dau lokaci. Tambayar da malam ya kawo mana a wannan gaba ita ce: mal wajibu iltizamuhu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Menene abin da ya wajaba mutun ya lazimta dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlul baiti, wato ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam? Wannan tambaya tana cikin tambayoyi masu muhimmanci, kamar yadda sauran abubuwa dai na aqida suke da muhimmanci. Kuma la'alla wani zai tambaya me ya kawo wannan magana a babin aqida. Mun san babin aqida babi ne da yana da kyau kowa ya fahimci haka, babi ne wanda mabnahu ala al-khabar, ana gina shi ne akan labari. Duk abin da yake da alaka da ghaibi ko kuma isbatul baraka ko isbatul fadl, to ana daukar sa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, shike bada labarin waye mai alheri. Idan Allah ya bada labari cewa abu kaza zai faru kafin tashin alkiyama, tilas ne kowa ya yadda da wannan. In Allah ya bada labari cewa wani mutumin kirki ne, tilas ne kowa ya yadda. In Allah ya bada labari wani mutumin banza ne, tilas kowa ya yadda. Ba harka ce ta ijtihadi ba, da zaka ce a'a wannan magana ta Allah ya kamata a canza ta saboda wani abu da ka sani kai la'alla kake gani ko na Allah din bai kai naka kyau ba, ko naka din yafi zama gaskiya. Ba a wannan, a wannan babin duk abin da Allah subhanahu wataala ya faɗe shi to shine gaskiya. To me dalilin sa irin waɗannan abubuwa a cikin abin da ya shafi aqida? Akwai abubuwan da mun san abin da muka karanta musamman a wannan littafi tun daga farkon sa har zuwa yau, abubuwa ne da suke da alaka, an ka lura da su, sharhi ne na usulin imani guda shida: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Da kuma dukkan abin da zai sa wannan abun ya kammala, ya sa imani ya inganta, ya sa musulunci ya inganta. Ta babin labarai da kuma duk abin da zai iya kaiwa wani abu irin wannan ya baci, shine kafirci da bid'a, za su sa imanin mutum ya lalace ko kuma irauni ya zama babu shi, gurgudan irin kafircin, gurgudan kuma irin bid'a din, kamar da dai duk mun karanta wannan a baya. Zamu gani akwai matsaloli da wasu zaka ga kamar na fiqhu ne, amma ana sa su a littafin aqida ana karantar da su. Misali yanzu matsalar shafa akan kufi, shafa akan kufi matsala ce ta fiqhu, amma zaka ga malamai suna rubuta ta a littafin aqida. Saboda me? Saboda an samu wasu sun iyadda da waɗannan hadisai da suke magana akan shafa akan kufi ko shafa akan safa, ba su yadda da shi ba. To sai malamai suka yi hukuncin wannan kuwa kin karbar wannan babi ne na menene, albid'u tarkiyya. Mun karanta wannan albid'u tarkiyya, to kasancewar su bid'o'i ne tarkiyya, mutum ya bar abin da shari'a ta zo da shi, to sai a sa su a bid'a. Duk ko abin da ke da alaka da bid'a da ke bata imani, sawa'un na fitar da mutum daga addini ko abin da yake rage masa imani, to ta wannan mahangar sai a sashi a cikin aqida dan a nabbahar da mutane, a fadakar da su cewa a guji aqida iri kaza. Wannan shine dalili. To haka nan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a sa su a wannan babi ba wai saboda sahabbai suna da matsayi ne irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, cewa kamar yadda aka imani da Allah wajibi a imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa shike kawo sako daga Allah, a ba ta wannan babin bane. Ba kuma saboda su ma'asumai bane, ba sa laifi, ba dan wannan bane, amma saboda an samu wasu firqoqi daga cikin musulmi sun ki amfani da waɗannan ayoyin da Allah ya ambata na yabo akan waɗannan mutanen. Wannan aikin ko da suka yi bid'a ce, don haka ya cancanci a littafin aqida a nabbahar da mutane cewa maganar da Allah ya faɗa a kowanne babi wajibi a karba. To haka nan abin da ya shafi sahabbai, kuma kasancewar su ne dalibai na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen karbar wannan addini, a musulunci duk inda kaga ya je a duniyan nan to ta hannun su ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu iya shekarun da ya rayu, shekara 23 na wahayi da annabta da manzanci, a musulunci bai fita daga jaziratul arab ba a zamanin sa. Amma a bayan waɗannan bayan rasuwar sa, wannan mutanen da suka karbi addinin nan a wurin sa, suka yadda da shi, suka zauna tare da shi, suka yi mu'amala da shi, ya koya musu, suka karba, suka yi sarakuta da shi, suka auri ƴaƴansa, ya auri nasu ƴaƴan, ya mu'amala da su, ya faɗi maganganun alheri a kansu, ya mutu kuma bai bada labarin cewa lalatattu bane su, mutanen banza ne. A tunda ya mutu akan haka, su suka dauki wannan addini kuma suka kawo duniya ko ina aka same shi. To amma daga baya da aka samu zamanin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an, aka samu wani mutumi daga Yemen, asalin sa Yahudi ne, da ya da'awar ya musulunta, ana sai masa Abdullah ibn Saba. A wurin sa aka fara jin taba mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin wannan lokaci babu wanda ya taba mutuncin wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, ta sukan addinin sa da cewa ba mutumin kirki bane. Wannan mutumin abun sa aka fara ji. da ya zo da wani sabon zance na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya rasu to wajibi ya zama ya bar wasiyi, an ce wasiyi wanda zai zama wakili a madadinsa ko khalifansa ko imami a bayansa. Wani mutumin a tarihin duniya shi ya fara faɗin wannan maganar cewa ai Aliyu dan Abi Talib radiyallahu ta'ala an shine ya cancanta ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har yake cewa duk wanda ya riga shi to ba mutumin kirki bane, mutumin banza ne. Sai magana ta fara tafiya a hankali a hankali har ta zama wata aqida, kuma da abubuwan da suka biyo bayan wannan na rabuwar musulmi lokacin kashe, bayan da an kashe Uthman radiyallahu ta'ala anhu, da aka rabe da gefen Muawiya da gefen Ali, har da yaki da makamantan waɗannan abubuwa, tarihi da ya zama wani iri daga wannan lokaci. To amma waɗannan aqidu lokacin da Ali radiyallahu ta'ala anhu aka zo masa da waɗannan mutane masu cewa sahabbai ba mutanen kirki bane, har suka daga shi shi din suka kira shi cewa shi ubangiji ne tun yana da rai, suka zo gaban sa suka gaya masa shi Allah ne. A lokacin yasa aka kori shi shugaban nasu, sauran kuma wanda suka faɗi maganar domin daga bakin ɗalibansa aka ji, aka kona su da wuta da fatawar Ali ibn Abi Talib, aka kashe su. Shi kuma wasu malamai suka ce ya gudu, wasu suka ce an kore shi zuwa Al-Mada'in, wani gari Mada'in a Iraki. To wannan aqidar a lokacin sai ta lafa, sai kamar ta mutu. Daga baya waɗannan rikice-rikice da suka ci gaba tsakanin musulmi a lokacin, tunda iya ba iya sahabbai bane, lokacin sahabbai manya-manyan wasu sun tafi, wasu kuma suna nan, akwai wanda da samari ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama manya, su Abdullahi ibn Umar, su Abdullahi ibn Abbas, duk da ransu aka yi waɗannan Abu Sa'id al-Khudri da sauransu. To wannan abu sai kai ga an rabu, ya kai ga matsala babba. To daga baya kuma abin ya lafa, lokacin da khawarijawa suka fita daga da'ar ga Ali suka kafirta shi, har a cikin su aka samu Abdurrahman ibn Muljim ya kashe Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da hannunsa, sannan kuma dan Aliyu Al-Hasan kenan ya zama shine khalifa, Al-Hasan ibn Ali, shi kuma ya wata biyar ko shida yana khalifa. Saboda rikici bai kwanta ba, da kansa yace wannan mulki bari ya mika wa Muawiya saboda a zauna lafiya, ya mika wa Muawiya mulkin musulmi. Muawiya kuma ya zama shine khalifa har shekara 20 a wannan yanayi, har aka kira wannan shekara amal jama'a, shekara haɗin kai, tashin hankali ya tsaya, babu wani fada, kuma aqidu suka koma iri daya na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta waɗancan bakin aqidun da suka zo ta hanyar wancan bai bude, suka mutu ba a jin su dai alal aqalla. To sannan da abubuwa suka ci gaba bayan shekara 20 din nan ta Muawiya radiyallahu ta'ala an, lokacin da ya zo rasuwa shekara 3 ko 4 kafin rasuwarsa, lokacin abubuwa sun dan fara habaka tunda an yi karfi, to har sakaci ya fara shiga jikin mutane, har ya zama wasu kafirai sun fara dan kwadayi-kwadayi, akwai bukatar a samu wani abu mai karfi da zai ci gaba da tafi da mulki. Yayi ijtihadi yaga ya kamata a sa ɗansa Yazid ya zama shine khalifa. Wasu daga cikin sahabbai suka amince, wasu suka ce a'a da ba haka akai ba. Shi da ya tsaya akan wannan ra'ayi da ijtihadi da yayi, kuma ya dora ɗansa. To wannan abu da ya faru ya ƙara taso da wani abu na rashin daɗi, aka samu waɗanda ba su yadda da haka ba. Abdullahi ibn Zubair yace bai yadda ba, ba zai mubaya'a ba. Al-Husayn ibn Ali, lokacin da ma an kashe Hassan ya rasu, Al-Husayn shine mai rai a lokacin, shi ma yace ba zai mubaya'a ba. To wannan abu har aka samu mutane daga garin Kufa suka yi ta aika masa takardu cewa ya taho zuwa ayi juyin mulki ga Yazid, ba a yadda da Yazid ba, a shekara ta 60 kenan. Sayyidina Husayn ya yadda da wannan magana ya taho, bayan ku sahabbai sun bashi shawara cewa kada yayi, ya yadda da hakan, ya yi ijtihadin sa, shi ma bai yadda da wannan shawara ba. Su Abdullahi ibn Abbas, Abdullahi ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri duk sun bashi shawara cewa ya fasa wannan tafiya kada yaje, domin mutanen Kufa yadda suka yi da mahaifinsa har suka ga su ne sanadin suka kashe shi, ba masu alƙawari bane, shi ma zai fada a cikin tarkon da zai kashe kansa ko a kashe shi a cikin haka. Bai karbi zancen ba ya taho har aka yi abin da ya auku. Yazid ya turo cewa kada a bar shi ya shigo Kufa saboda harka ce ta juyin mulki. Ubaidillah ibn Ziyad yaje a lokacin, shi ne gwamna a Basra, Yazid ya tura shi yace ya je Kufa ya karbi mulki daga hannun An-Nu'man ibn Bashir a lokacin shine gwamna a garin Kufa saboda shi bai kai shi karfin zuciya ba irin yadda ake so in ana magani irin waɗannan abubuwa na tashin hankali sai Ubaydullah ibn Ziyad shi kuma ya amfani da tasa damar da irin hali nasa da rashin kirkin da zalunci har suka je garin a dakatar da Husayn kada ya shigo Kufa ya tura Umar ibn Sa'ad a garin ai wannan abu har rikici ya tabe har aka kashe Husayn dan Ali ibn Abi Talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun da ya faru sai ya haifar da wani sabon fefe kuma a tarihin musulunci sai wannan abubuwa da wasu suka fara fada ta hanyar bakin wancan bai Yahude akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sake taso da su sai aka yi wata aqida sabuwa ta zo wanda dama can ana cewa Shi'atu Ali lokacin yaki tsakanin wannan bangare da wannan bangare to sai abu kuma ya zama Shi'atu Ali an zo an labe cikin su sai aka fito da wani wata sabuwar mazhaba wanda ita ake cewa Shi'a da muke gani a yanzu sakamakon wannan kisa da aka yi Husayn dukkan malaman musulunci a wancan zamani da aka yi wannan abu sun gamsu da cewa kisan nan da aka yi ma Husayn kisa ne na zalunci domin bai halatta ai masa wannan kisan ba kuma dama shi wanda yake khalifan a lokacin Yazid ba da umarnin sa aka yi wannan abu ba amma su waɗanda suke son su samu shiga wurin su suka yi wannan aikin har suka zub da jinin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan malamai da suke zamanin wannan lokaci malaman da yake su ne a wurin su ake daukar addini a wurin su ake fahimtar qur'ani a wurin su ake fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su basu yarda da wannan abin da aka yi ba dan haka kuskure ne a dauki cewa duk wanda yake ba shi a yake ba to ya yarda da kisan da aka yi ma Husayn wannan fahimta ce ta zalunci dan aka dauki wannan mataki dan kuma malamai a wancan zamani sun yi inkarin abin da ya faru to amma wannan abun kamar da na ambata ya haifar da wannan aqida da ake cewa shi'a kuma aka makalkale wannan harkar har zuwa yau din nan da wannan tazallumin ake amfani ake yada wannan aqidar a zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dauki aka fito da aqidar cewa Ali tunda shine wasi a gun aqidar da suka dauka to duk wanda ya riga shi zama khalifa to kafiri ne azzalimi daga nan suka dauki aqidar kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Abubakar da Umar da Uthman rigan kasancewa kawai sun riga Ali zama khalifofi to wannan shine suka yi musu hukunci cewa kafirai ne su kafirai kuma na fita daga addinin musulunci ba wai kafirai kananan kafirci ko makamancin wannan ba suka ce suka ruwaito suka samu aka samu mutane kamar su wani mutumi ana ce masa Muhammad ibn Ali al-Ahwal ana ce su sun wanda masu bin wannan aqidar ta Shi'a suna kiransa mu'minut taq mutumin wani wuri ne ana ce masa at-taq shine ake sa ake ce masa at-taqi shine malaman sunna suke ce masa shaytanut taq wannan mutumin da shi da wani mutumi ina jin mun ambaci sunan sa ba sau dai ba anan darasin sunan sa Hisham ibn al-Hakam to da su da makamantan su sune suka taru a zamanin Ja'far as-Sadiq Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda al-Safin Shi'a shine imami na shida suka taru a gindin sa tun kafin shi zamanin baban sa al-Baqir Muhammad ibn Ali kenan sun taru a gindin su suka lakkana musu wannan aqidun suke ziga su fito su yi tawaye da shugabannin wancan lokaci kamar yadda suka ziga Husayn akai wancan abu to wannan mutanen su suka fito da waɗannan aqidun na zagin sahabbai da kafirta su har aka sa riwayoyi aka rubuta littafai akai aka ce aqidar ahlul bait ce wannan abin da ake ce mashi a zamanin yanzu ina fata kun fahimci asalin abu amma ahlul bait wato ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un ya'yan Hassan sawa'un ya'yan al-Husayn wanda yake su biyun nan ya'yan Fatima ne radiyallahu ta'ala anha dukkanin su babu wanda yake kan wannan aqida da ake ce ma aqidar Shi'a basu rubuta komai akai ba basu bada fatawa akan azagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bal tare suke da juna Ja'far as-Sadiq har yana fadar cewa waladani Abubakar marratain Abubakar ya haife ni sau biyu haka yake cewa dan me saboda mahaifiyarsa sunanta Ummu Farwa ita ce matar Ja'far as-Sadiq to ita kuma wadda ta haife ta Asma'u ce yar gidan Muhammad dan yar gidan Abdurrahman ibn Abubakar Abdurrahman dan Abubakar yana da ya Asma sai aurar da sai suka hadu da Ja'far as-Sadiq ma'ana da shi da Muhammad ibn Abubakar akwai Muhammad dan Abu Bakar shi ma akwai kuma Abdurrahman dan Abu Bakar to ƴaƴan su guda biyu sai aka hada su su suka haifi Ummu Farwa da ta haifi Ja'far Sadiq kaga ashe akwai auratayya da alaƙoƙi waɗanda ba wai magana ce ta gaba tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato ahlul baiti ba to amma tunda aka kirkiro wannan aqidar da ake cewa Shi'a sai aka bude kofa aka kirkiro wannan sabanin tsakanin sahabbai da ahlul baiti ana ganin duk wanda yake son sahabbai to makiyin ahlul baiti ne duk kuma duk mai son ahlul baiti sai a dauke shi makiyin sahabbai ne wannan abun ba a cikin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka yake ba amma an kirkiro shi dan raba kan al'ummar musulmi kuma a fito da wani addini wanda zai nesanta mutane daga abin da ke cikin alqur'ani da kuma maganganu da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai a dunkule to wannan abun da ya faru a cikin al'ummar musulmi a samu masu cewa sahabbai kafirai ne har a kurwaito daga Ja'far Sadiq wai cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kanan nasu ahla riddati mutane baki daya wai sun yi ridda illa arba'a sai mutum hudu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu duk sahabbai suka zama kafirai sai mutum hudu sai al-Miqdad ibn al-Aswad sai Abu Dharr al-Ghifari sai Salman al-Farisi sai Ammar ibn Yasir wannan mutum hudun ba wani musulmi bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wai saboda su kadai suke son Ali sauran jama'ar tunda ba a son Ali shikenan sun zama kafirai kaga an dauki addinin ya koma asali na Ali ibn Abi Talib ne Ali ibn Abi Talib kuma bari'un min hada shi ma ba ruwansa da wannan harkar bai taba fada ba yana cikin mutanen da suke yaba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san kissar sa lokacin da Umar ya rasu yazo ya tsaya kan Umar yake cewa wallahi babu wani mutum da ya rage a duniyan nan a yanzu wanda nake fatan in hadu da Allah in mutu akan irin aiki irin nasa sai kai haka yake ga gawar Umar bayan Umar ya rasu kaga idan kuwa wannan mutumi da a ce Ali ya yadda cewa Umar kafiri ne da ba zai je faɗi wannan ba kuma shi da kansa ya dauki yarsa Ummu Kulsum yar Fatima ita ma jika ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ita aure ga Umar dan Khattab har suka haihu ƴaƴan su biyu akwai Zaid akwai Abdullah duk Allah madaukaki yayi musu rasuwa ita ma matar ta rasu don haka waɗannan abubuwa dai suna da yawa tunda ba su ne ainihin da rasu ba amma ku ji asalin abin da ya jawo waɗannan abubuwa har al'umma suka rasu aka samu wannan aqidu da ake cewa Shi'a har suka rubuta littafai suke fadin waɗannan maganganu suka fito da fiqihu na daban wanda suka nasabta shi zuwa ga waɗannan mutane ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam dan a dauki cewa wato abin da ke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce musulunci gaba daya kawai to yana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren cewa babu wani wahayi da wata magana sai face daga nan za a dauka kun ga wani addini ne daban ta bangaren cewa su abin da suka dauka duk abin da zamu samu a Qur'ani duk abin da zamu samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ya saba ma abin da su suka ce sun ruwaito daga bakin ahlul baiti waɗannan imaman to dole mu aje na Qur'anin nan komai kuru-kurun sa ko dole mu aje na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu bi waɗancan domin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake masa wahayin alqur'ani to rubutun da sahabbai suke yi babu wanda ya rubuta Qur'anin daidai sai Ali shi kadai ya boye Qur'anin nasa kuma da ya rubuta wai ya rubuta shi ne shi kuma gurgurdan saukar sa ba gurgurdan surorin da muke gani yanzu Fatiha Baqara har zuwa karshe ba so suke da masu nuna ai akwai saban suka ce ai yadda ya sauka ayar farko da ta fara sauka haka ya fara rubutawa to yana nan a gunsa shi kuma kafin ya rasu ya ba Hassan kafin ya rasu ya ba Husaini kafin ya rasu ya ba dansa Aliyu ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn ya baiwa Muhammad bin Ali al-Baqir Baqir ya baiwa As-Sadiq shine Ja'far Ja'far kuma ya baiwa Musa Musa ya baiwa Ali ibn Musa Ali ibn Musa ya baiwa Muhammad ibn Ali Ali ba Muhammad ibn Ali shi kuma ya baiwa Ali ibn Muhammad Ali ibn Muhammad shi kuma ya baiwa Al-Hasan ibn Ali wanda shine al-Askari na wato imamina 11 shi kuma suka ce yana da da suka kirkiro masa da wanda ya mutu tabbas ya mutu babu bashi da da amma suka kirkiri cewa akwai ɗansa karami tun yana shekara 2 dan tsoron azzalimai an boye shi shine imami na ƙarshe shine mahdi kuma yanzu yana nan da ransa duk aikin da bayi suke yi ana nuna masa yana gani to a wurin sa Qur'anin gaske yake sai tashin alkiyama zai fito da shi to kaga waɗannan maganganun dole ya zama cewa in har za a dauki irin waɗannan maganganu to hakika an rabu da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama kai aiki da alqur'ani dan sun ce shi qur'ani wai kitabun ne samitu qur'an kitabun samit shi ko imami shine kitabun natiq dan haka mun ce kun san samit da natiq mun ce samit ma'ana wanda shuru baya magana haka qur'ani yake daka qur'ani nan ba da maka karanta shi yanzu kai aiki da shi dole ka je kowace aya duk kurukurun da ta bayyana sai ka tambayi imami me ake nufi da ita abin da ya ga maka shine koda ka fahimci wannan da larabcin ka nan imamin aya na yanzu da na karshe yanzu baya nan amma tunda yayi gaiba ta farko da ake cewa al-ghaibatu sughra yayi gaiba ta biyu ita ce al-ghaibatu kubra to amma yana da babi kuna ji ana cewa wata kungiya ana ce mata albabiyya wata kungiya ce ita ma ta wannan aqida shi'ar amma ta bangare ta kafa nata daban su lokacin da suka ce ya buyan akai wasu mutane ta hanyar su wai ake samun labarin sa babu wanda ya ganshi amma su za su zo su ce maka yau imami ya ce kaza kuma ya ce a tara kudi kaza a tattaro a kawo musu ya bada fatawa kada ai kaza haka to waɗannan babin lokacin da rikici ya shiga tsakanin su akwai wani Uthman bin Sa'id lokacin shine shugaban waɗannan babin da rikici ya shiga tsakanin su aka yi sabani sai aka zo aka kusai musu tawaye sai suka zo suka sanar cewa to shikenan daga yanzu imami ya shiga gaiba kubra ba za a ganshi ba sai tashin kiyama ta kusa shikenan sai aka bar wannan harkar malaman su suke zuwa su fada wa mutane ga imami ya ce kaza wannan tun kafin ai waɗannan rubuce-rubucen riwayoyin yanzu da aka samu riwayoyi sai kuma aka yi imamai ko in ce abin nan marji'i akwai abin da suke ce ma marji'i kowace ƙasa tana da marji'inta har zuwa lokacin da aka yi abin nan revolution na 1979 Khomeini ya zo kafa daula a Iran to tun daga nan kuma amma wannan fikira ce ta a ƙarƙashin wani abu da suka kira wilayatul faqihi ma'ana faqihi malamin fiqhu ya zo ya zama shine waliyi a madadin imami tunda imamin yanzu baya ne don da sun zauna a ƙasa ba a san su ba ba su da tasiri kowace ƙasa sun danne su domin babu jihad ba su yadda da ai jihadi ba sai imami yanzu imamin kuma baya ne sallar juma'a ba a yi tunda babu imami gaba ɗayan mai shi abai ba zai maka sallar juma'a ba da kafin Khomeini yazo ya kafa wannan to da Khomeini yazo shine aka dawo da sallar juma'a sai ta zama abin nan kaman platform ne na bayani ga jama'a ranar sati amma da ba sa sallar juma'a to duk karkashin wannan fikira ta wilayatul faqih har wasu daga cikin ƴan mazhabar da suka rubuta sun rubu gida biyu akwai usuliyun akwai kuma ikhbariyun suka rubu wannan kashi gida biyu ɗan isbariyun ɗin su ne su masu yadda da cewa duk abin da ya zo a riwayoyin nan nasu kawai a yadda da shi babu istihadi babu kiyasi ba komai su kuma usuliyun su ne masu istinbati za a iya kallon nassi a fito da hukunci to a gefen su ne aka samu wannan su makarantar su Khomeini suka zo suka yi wilayatul faqih har suka kafa daula to kuma aka nada marji'i a kowace ƙasa kamar yadda suke ta yada mazhabar da kuɗi mai ƙarfi da littafai da aka fassara su zuwa yaren duniya yanzu iri-iri ana kai wa manya-manyan mutane a kasashe da sarakuna da masu mulki na siyasa ana kai musu littafai masu kyau da turanci ingilin turanci ne da faransanci ingilin faransanci ne har abin da kuke gani yanzu dai yana ta yaduwa da sunan cewa shine aqidar ahlul baiti banda kuma cewa hakikatan wannan ahlul baiti ba su da alaka da wannan wato aqida wannan dai a dunkule shi ya haifar da wannan matsala a sa ta cikin babun aqida tunda an samu masu karyata alqur'ani dangane da maganar manzon maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dai a dunkule abin da za a iya faɗa kenan to menene jawabi yace aljawab lahum alaina alwajibu alaina kai alwajibu lahum alaina wajibin da yake nasu akan mu suwa su sahabbai wajibin da suka mallaka suke da shi Allah ya ba su haƙƙi akan mu shine me salamatu qulubina wa alsinatina lahum zukatan mu su kubuta harsunan mu su ma su kubuta daga fadin magana marar kyau da harshen mu daga kuma kudurtan mummunan kuduri akan su domin me yasa kunga tintini malamai suka rubuta wannan saboda sun san wannan abubuwan inde mutun ya gina shi akan karerayin tarihi da za a kawo cewa sahabbai Abubakar ya hana Fatima gado ya menene su Umar sun riga Ali, to ba za a faɗi waɗannan abubuwan kawai ba, amma za a kawo maka wasu laifuffuka na sahabbai. Kuma a yanzu abin da ake bi a yada aqidar kenan, za a ce maka ai sahabban ma ko kuna cewa muna kafirta sahabbai, to ai gashi sahabban su ma sun kafirta kansu da kansu. Sai a kawo maka wasu hadisai da aka samu dan matsala ta insaniya tsakanin wani sahabi da wani sahabi, ya faɗi wata magana akan shi, to gashi su sun zage kansu, ko kun zo kun ce ba za a zage su da irin wannan harkar. Haka suke yi, kuma su rubuta littafai dai masu yawa, masu yawan da ya kamata a tsorata kuma a maida hankali akan yadda suke yada su, kamar yadda na ambata mana yadda suke shiga wurare da yawa. Yanzu wajibi mutum ya tashi ya karatu a wannan harkar, a wannan matsalar, ya santa yadda ya kamata, kuma duka bisa hasken Qur'ani da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin mu mun tabbata abin da ke cikin Al-Qur'anin nan shine gaskiya, abin da ke cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaskiya. Ko mutum ya ƙaryata hadisai, ya ce riwayoyi ne da wasu mutane suka ruwaito, to duk mutum da ya ƙaryata Al-Qur'ani yace bai yadda da shi ba, mun san to ba shi ba musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa kuma wannan aqidar ba za ka ganta a rubuce a cikin Qur'ani ba. Babu mai suna, ba maganar khilafatu Ali ko imamatu Ali ko imamatu ahlil bait, ko ishara babu a cikin Al-Qur'ani. Amma an yi dabaru a soko nan, a hada da can da can, a tada wasu ayoyi a ce kaza ake nufi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kamar da Ali ibn Ibrahim al-Qummi babban mai tafsirin su ya ruwaito, yake cewa asalin yadda aka saukar da ayar shine kuntum khayra a'immati, wai haka take, yace haka za nazalat, sahabbai ne suka juya ta suka canza. Kuma duk Qur'ani akwai sunan Ali a wurare da yawa, da sunan mabiyansa, da sunan makiyansa. Sahabbai ne da saboda sun amfadi sunan su, sune makiyan Ali, wai sai suka ciccire. Shi yasa Qur'ani yanzu babu wannan abu. Har wani malamin su ya rubuta wani littafi, limadha lam yuzkar ismu Ali fil Qur'an, me yasa ba a rubuta sunan Ali ba a Qur'ani. Kace in dai wannan aqidar tamu haka take, ya kamata a ce an samu wannan suna a Qur'ani. To aka fito babban abin da aka faɗa shine sahabbai ne suka jirkita Al-Qur'anin, suka ciccire maganar Ali da yabansa da komai, tare da cewa sun manta duk yaban da yake cikin littafan sunna, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na yaban Ali. Ali yana cikin mutanen da aka ruwaito hadisai da yawa akan falalarsa, kuma a littafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗanda suka ruwaito kuma sahabban ne waɗannan dai, ba su Ammar bane, ba su Al-Miqdad bane, ba Abu Dharr bane, ba Salman Al-Farisi bane suka ruwaito. Kaga ashe wanda suke su ne kafiran, a gunsu su suka ruwaito cewa Ali mutumin kirki ne. Haka yake a rubuce in ka karanta littafin nan. Aisha ce za ta ce wa falalar Ali, Aisha ta faɗi falalar Fatima radiyallahu ta'ala anha. Don haka wannan abun wani abu ne aka kudundino shi da sunan Ahlul Baiti, saboda a nesanta mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman in mutum ya san ko hakuri abin yana da yawan, kuma bukatar wani abin in ya zo a faɗe shi a lokacinsa. Idan ka tuna silsilar yadda wannan imaman maganar imamancin take, sun ce Ali shine imami na farko, na biyu Al-Hasan, ko na uku Al-Husayn, waye na hudu Ali ibn al-Husayn, Ali ibn Husayn. Daga kan Ali ibn Husayn, imamancin nan ya fita daga gidan Hasan. Yanzu babu wani jikan Hasan wanda yake yana da wannan darajar ta imamanci. Kun san me dalili? Ali ibn al-Husayn dan gidan Husayni, wadda ta haife shi yar sarkin Farisa ce Iran, lokacin da aka ci Iran da yaki, aka zo da kamammun yaƙi wato ribatattu, a cikinsu akwai ƴar sarki Yazdajirt, sunan sarkin kenan a lokacin, Yazdajirt. ƴarsa sunanta Shahrbano, aka zo da ita a cikin kamammu. Sayyidina Umar aka ce masa wannan ƴar ita ce ƴar sarkin Farisa gaba ɗaya, duka Persian dynasty shugabansu shine Yazdajirt, to ƴarsa ce gata an kamo ta. To a lokacin da aka kawo sai ce to ai ku tunda ƴar babban mutum ce, wanda ya kamata ya same ta a cikinmu shine mu ma dan babba da yafi kowa daraja a cikinmu, shine sai ce a ba Husaini ita ya aure ta. Ku duba fa Umar ne ma yayi wannan din. Umar da ya bada ita aka aure, ya yanta ta ya aure ta, to ita ce ta haifi Ali ibn Husayn wannan imami na hudu. Tun daga nan kuma sai imamanci ya koma cikin ƴaƴansa shi aka cire ƴaƴan Hassan ba su ba zancen imamanci. Kaga magana ashe ba magana ce ta adalci ga ahlul baiti ba, magana ce ta alaka da Farisa. To Allah madauke sauki. To mu je dai. الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم دكما أياد فللو لنسو دي إن دمك سامو دامام ياد فللر ودنباين الله واندسوسك قومنا الدين المسلم شي دقا منذن الله صلى الله عليه وسلم والكف عن مساويهم كما مكامي باكم دقا أبوبو واندسك أيكا تامل اسمال الساكو أنسامو سن أيكا تأبن دباشي لكو وصو دقا تكنسو بادي كنسو با ma'ana tunda ba ma'asumai bane mun fahimci wannan abun karka dauki cewa akwai wani sahabi ma'asumai ai kun san ma'asumi ma'asumi shine wanda baya zunubi sahabbai ba ma'asumai bane ba a cikin su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu masu laifi iri ba an samu mai sata an yanke hannun barawo an samu mai zina an jefe shi to idan da ma'asumai ne ai da ba za a yi wannan ba amma labarin da Allah madauki ya bamu a cikin alqur'ani dangane da su muka bincika sai muga din ne yabo ne tunda ko Allah ya yabi mutum Allah ba irin dan adam bane da in ya yabe ka yau gobe zai zo ya fasa ko irin in ka akwai mutum da kake son sa yau saboda wata maslaha ko ta duniya ko ma ta addini to amma kila in ka canza yanayi sai ya zo ko kuma in ya canza kai sai ka koma baka son sa saboda kai dan adam ne baka san gaibi ba amma Allah ya san gaibi ya san abin da ke cikin zukata ya san mutanen nan za su zo ko da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne za su yi kaza za su yi kaza na laifi amma duk da haka abin da ke cikin alqur'ani wanda in mun bude qur'ani zamu karanta akan su menene cewa ƴan aljanna ne Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna ashe kenan labari ne cewa ko sun yi wani abu tsakanin wannan yaban da mutuwar su to Allah ya san da shi zai faru kuma ya gafarta musu ne kun fahimci wannan abu yanzu ku duba ku ga maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan Abu Lahab waye shi wajen alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jini mai shi baffansa ne Abu Lahab dan Abdul Muttalib ne kamar yadda Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dan Abdul Muttalib ne kaga kenan kanin baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine Abu Lahab amma da ya kafirta ya kibin musulunci kuma sannan har yake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin magana da shi da matarsa kuma kuga a Qur'ani ya Allah madauke ga mana sura sai su kutum akan su Allah ce tabbat yada abi lahab wa tabba ma azna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidha hablum min masad haka Allah madauke fada to wannan abin da Allah madauke fada tun kafin manzan tun a maka fa aka saukar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa zai zo yi musulunta daga baya ba za a saukar da wannan kun fahimci abun da haka duk wanda suka ya tabbata a Qur'ani a kansa to suka ne tunda daga Allah yake suka ne na cewa an san ba zai tuba ba wanda ku kaga yabo to karka zo kai masa hukunci da wani abu da yayi daga bayan wannan yaban domin wanda ya saukar da wannan yaban ya san zai wancan abun ba irin ka bane da baka san zai ba ina fata kun fahimci abun sannan yace cewa wal kaffu an masawihim wama shajara bainahum da kuma abinda ya faru tsakanin su marar kyau shajara ma'ana na rikici abinda aka yi na rikici shijar shine ma'anar rikici jayayya da ta kai da rikici ta kai ga kai rikici ko fada ko har ma yaki shine ma'anar shajara watanwihu bi sha'nihim daga cikin haƙƙin su akan mu shine mu yi tambihi tanwihi shine nuni a bayyana a fadakar a tuna wa mutane shine tanwihi da sha'anin su da falalar su da darajar su kama na wa ta'ala bi zikrihim kamar da Allah madauki ya fadakar da ambatan su fit tawrati wal injili wal qur'an a cikin at-taura Allah ya fadi falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ka je ka san yanzu baka ce zaka samu wannan at-taurar yanzu ba tunda dama da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din kansa an tire shi daga cikin at-taurar yanzu ba ta nan amma Allah ne ga mana wannan abun a cikin al-qur'ani cewa akwai su a cikin at-taura misalin su kamar da zamu ji da kuma misalin su a cikin littafin injila ta annabi isa alaihi salatu wassalam wal qur'ani da kuma wannan al-qur'anin dake hannunmu wa thabatat al-ahadithu as-sahihatu fi al-kutub al-mashhura hadithai ingantattu sun tabbata al-ittafai mashhurai min al-ummahati wa ghayriha na daga manya-manyan littafai na asali mace ummahat a cikin littafai ana nufin manya-manyan littafai da suka tara usulin addini wanda wato zaka sami littafin tafsiri da daddu da littafin hadisi da za a ruwato maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi fada'ilihim abinda yake a cikin falalar su to ga wasu daga cikin ayoyi qala Allah azza wa jal Allah madaukaki ya ce Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Muhammad dai manzo ne na Allah ka iya daukar wannan a aya wajen i'rabin ta kace Muhammadun Rasulullah ma'ana mubtada ne da khabar jumla ta kare kaman labari yake ba mu Muhammad manzo ne na Allah ka kuma iya atsafi kace Muhammadun Rasulullah Muhammad manzan Allah walladhina ma'ahu kai atsafin walladhina ma'ahu akan Muhammad tare da wanda suke tare da shi to dukkaninsu da su din ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai ruhama'u bainahum a tsakaninsu kuma masu tausayin juna ne masu jin kan juna tarahum kana ganin su kai da ake gaya ma kaga ashe wannan khitabin da kai ake kai mai karanta alqur'ani kana ganin su su waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi rukkan suna masu ruku'u rukkan jam'i ne na raki' mutum daya raki' jam'in sa rukka sujjadan shi ma jam'in sajid suna masu ruku'u suna masu sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman da wannan sujadar da suke da wannan ruku'un da suke yi suna yi ne domin neman falalar Allah da kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan wani irin labari ne ba da labarin ruku'u da sujada zai yi saboda ta bangaren koda wanda a zuciyarsa babu wannan abun ba imani daga cikin munafikai za a iya cewa shi ma an ganshi a cikin masu ruku'u da sujada ko amma wannan bangaren na biyu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana to ba zai yi ba sai daga masu tsantsar imani a cikin su dan haka wannan shi yasa malamai suke cewa wannan aya domin agun masu bin wannan harka ta Shi'a suna fadar cewa ai can karshen wannan aya da zamu zo Allah madauki cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima suka ce to ai kaji ba dukkan su aka yi alƙawarin aljanna din ba minhum wasu masu imani kawai daga cikin su saboda su abinda suke so shine ka yadda cewa a cikin sahabban annabi akwai munafikai domin kuma in kana karbar wannan babin in an ce to kawo mana misalin munafikin farko sai fara da Abubakar kaga an fara da Abubakar waye rage kuma cikin masu imani yau to wannan ita ce aqidar su in ka ji zaka suna cewa to ai me ya nuna maka cewa Qur'anin bai zagi sahabban bane ai gashi ba cewa ai dukan su ba cewa ai minhum su ake wa masu imani kenan kawai daga cikin su na san akwai lokacin da darussan da muke na Minhajus Sunna wannan ayar akwai lokacin muka darasi ita kai akan ta kawai muka tsaya fassarar ta da maganganun malamai da kuma maganganun malaman lugar larabci Yunus ibn al-Anbari kamar da ibn Hisham al-Ansari ya kawo a cikin littafansa yayi magana akan wannan ayar cewa wannan min din min ce bayaniya ba min ce tabi'idiyya ba domin in an dauke ta tabi'idiyya shine wanda zai ma wadancan amfani dan su ce a cikin su akwai munafikai zamu zo dai kan wannan mujalle shi yana cewa mu ci gaba yana cewa ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ban sani ba ku kun fahimci abin da na faɗa a nan wurin cewa in kace hadda munafikan cikin su to banda wannan gurin tunda Allah ya ba mu labarin suna neman yardar Allah to dama waɗanda suke tare da shi nan ana nufin wanda suka yi imani dama banda munafikai banda munafikai kaga ko wannan ba khitabi ne da ake ana fadar kawai da Ammar ibn Yasir da Al-Miqdad ibn Al-Aswad da Salman Al-Farisi da Abu Dharr Al-Ghifari wannan mutum hudun su kadai ake magana akan su anan ba yadda za a ce ai sauran sun zama kafirai wannan ba haka bane sai yake cewa har yanzu simahum fi wujuhihim min athari as-sujud alamasu tana nan a fuskar su daga gurbin yin sujada ma'ana malamai sun tattauna anan cewa abinda ake nufi ran tashin alkiyama alamasu tana nan wasu kuma suka ce a'a Allah madaukaki ya sa musu alamar zaman haske a fuskar su koda a duniya to ma'ana mutane ne da suke da annuri na imani kana ganin su to sai ke cewa zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin at-taura wannan abun wannan cewa suna da wani haske a fuskar su suna da wato labari ne da Allah ya bar cewa a cikin at-taura haka ya bada misalin su don haka masu karatun at-taura at-taura ta asali da aka biyo annabi Musa alaihi salatu wassalam to an fadi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan Allah ne ba mu labari a nan gurin kuma nan ba tafsiri bane ba tawili bane ba kwatance bane nassin alqur'ani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu shi zu ake bada labari cewa bayan ya fadi simahum fi wujuhihim min athari sujud sai ce wannan alamar da take alama Allah madauki ya sa musu a goshin su to sai ce wannan alamar masaluhum fit tawrat ita ce misalin su ma'ana da muka ambata a cikin at-taura to sannan sai yake cewa wa masaluhum fil injili misalin kuma da aka bayar na sahabbai a cikin injila yace kazar'in kamar yabanya ce ko wani al-tsiru akhraja shata'ahu wanda ya fidda ƴaƴansa ai kun san yabanya farkon fitowar ta lokacin da ice ɗaya take fara fitowa sai ta fara girma to kuma sai a samu ƴan wasu ƴaƴa ake waye da ita ƴaƴan nan da suke kewaye da ita babban amfanin su shine su ƙara ƙarfafa ƙasa soil din da ke zagaye yadda inda ita kadai ce kun ga iska kawai za ta fadar da ita amma kasancewar nan ƴaƴan sun zazzagaye ta da suka tsuntsuro kafin ta yi ƙarfi mai noma ya zo ya nome su saboda an wadatu da amfanin nasu sun gama taimakon yabanya ta riga ta kama ƙasa ko kun fahimci wannan to wannan ƴaƴan su ake ce mai shata'ahu yawwa shi zar'in ita ce yabanya akhraja shata'ahu ta fidda ƴaƴanta suka fito to sai me ya faru fa'azarahu sai wannan ƴaƴan suka ƙarfafi ita wannan yabanya din azarahu ay azara az-zar'a yaw azara ash-shat'u az-zar'a haka al-irabin yake ma'ana asalin zance ma'ana su wannan ƴaƴan su suka karfafi wannan yabanya din har tayi karfi ta kama ƙasa ina fata mun gane wannan fastaghlaba sai yayi kauri shi me ita yabanyar ma'ana shi dan kitan fastawa sai ya daidaita ala suqihi akan kaurin sa ma'ana kan kitan sa suqin jam'in saq ne yawwa sai ta tsayu sosai akan wato kafarta ko akan wato itanta yujibu zurra'a yana baiwa manoma sha'awa manomi ba abin da yake sha'awa irin wannan halin ya noma abu ya shuka abu abin ya tsuro ya germinating ya fito waje sannan kuma ƴaƴan da suke taimaka sun karfafa ƙasa har ya karfafa ya tsaya tsayin kansa to har za a zo kuma ayi noma sai ayi abin da ake cewa fili ko sai a cire wannan abin nan ƴaƴan sai zama ta wadatu da kanta kuma dan abincin da suke cinye mata da sai ta same shi ita kadai za ta cinye sai ta ƙara ƙarfi ai haka harkar noma take yawa to shine sai ke cewa kazar in akhraj shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zura'a dan me akai wannan ga lamu ta'lil li yaghidha bihim al-kuffar duk misalin da aka gama shi Allah ya ce yayi wannan misalin ne ya faɗi sahabbai ga irin yadda suke dan ya angiza dan ya fusata a kafirai dan ya fusata kafirai Allah yayi wannan ya sa musu wannan siffofi da kamala da irin wannan a bayani wannan shine abin da Allah madauki ya faɗa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Imam Malik ibn Anas da ya karanta wannan gun li yaghidha bihim al-kuffar nan sai ce kai duk wanda kaji yana zagin sahabbai to kafiri ne da wannan nassin ayar inji Imam Malik sai ce saboda me tunda ya ce li yaghidha bihim al-kuffar ya faɗi waɗannan siffofin ne akan sahabbai domin ya fusata kafirai to duk wanda yake fusatuwa da kyan sahabbai to wannan sunan kuffar din ya hau kansa wannan istinbatin na Imam Malik ne ba na wani malamin zamani bane yawwa to sai yake ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu alƙawari dan da yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya alƙawari ga masu imani da aikin kirki minhum nan ba daga cikin su ba domin min din bayaniya ce me ma'anan bayaniya bayani ne na suwa ake nufi ma'ana su dai wannan sahabban dan a tabbatar mana malami suka ce nan an faɗi wannan ne dan a nuna cewa duk aikin da za ka yi da ruku'un da sujadar da sauran sufofi to akwai sharadi kafin aiki ya karbu sharadin shine al-iman wal amal salih kuma dama wannan haka muka sani amma min din nan ba bayani ba tabi'idiyya bace har ibn hisham yake cewa kamar a cikin suratul maida ai Allah subhanahu wataala yana cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم سيتي كونغون شي ما ايان سان منهم انكو سيتي الله مدكي yake cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما su cewa Allah abinnan guda uku ne sun kafirta Allah uba da Allah da da Allah ruhi mai tsarki inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu fadin wannan sun kafirta kafirai ne sai ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai abun bauta daya Allah sai ya ce wa illam yantahu in basu hanu ba amma yaquluna daga abin da suke fadi din nan na cewa Allah guda uku ne la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim to azaba za ta shafe su azaba mai radadi za ta shafe su wannan shine fassara amma in ka ce waɗanda suka kafirta a cikin su azaba mai radadi za ta shafe su to sai mu tambaye ka a cikin masu cewa Allah uku ne wane ne bai kafirta ba ku bincika abin yauwa kaga ashe kenan wannan minhum anan ta bayani ne ana nufin masu irin wannan sifar to yan wuta ne kuma azaba mai radadi za ta shafe su to irin ta ce wannan ba magana ce cewa a cikin su akwai wasu waɗanda ba masu imani ba da fatan kun gane to shine sai yake cewa al-aya wa ya musu alƙawarin maghfiratan da gafara wa ajran azima da kuma wato lada wanda yake babba mai girma wa qala ta'ala Allah madaki kuma yana cewa wal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah lalle waɗannan da suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi fi sabilillah dan Allah an tambaye ka suwaye waɗannan wanda suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi banda wannan kuma sai ce walladina awaw wa nasaru wanda kuma suka bada makwanci wa nasaru suka taimaka kaga nan ana magana gefen farko muhajiruna ake zance ko wallazi amanu wa hajaru suka yi imani suka yi hijira wajahadu suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah sai kuma walladina awaw wanda suka bada makwanci suka tattaro sahabbai da suka yi hijiran nan suka ba su wuri a ina a Madina wa nasaru kunga sunan su wa nasaru kuma suka taimaka sune al-ansar to waɗannan me hukuncin su kafirai ne to al-qur'anin Allah dai ga abin da yace sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan kun gani waɗannan sune mu'minai ba wai mu'minai haka kawai ba a'a mu'minai haqqan na haqiqa na haqiqa to sai yake cewa lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara babba sannan kuma suna da wato arziki da ciyarwa daga Allah subhanahu wataala mai karimci to wa qala ta'ala har yanzu Allah madaki yace was-sabiquna al-awwaluna lalle waɗannan da suka riga kowa musulunta sune sahun farko sune as-sabiquna daga sabaka in an ce sabaka wanda ya riga ka yanzu an ta mai ka waye riga ka musulunci sahabbai ku duba Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin mazaje waɗanda suka kai girma manya baya kananan yara ba shine ya fara yadda da la ilaha illallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mata Khadija a kananan yara Ali radiyallahu ta'ala domin lokacin shekarar sa 9 bai balaga ba kuma shi dama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa dama wanda suke cewa Abubakar ne fara musulunta abinda suke nufi kenan cewa tunda Ali dama shi dan gida ne shi da Khadija duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai suna kai amma duk da haka wannan ba za a faɗi wannan gefen ba dan a cire musu falala a'a suna da falalarsu Khadija ita ce farko sannan Aliyu shine farko a cikin yara sannan Abubakar shine farko a cikin manya yawa to kuma sannan a cikin mutum 10 nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bushara da aljanna shine daga cikin su duk a hannun Abubakar suka musulunta kaga su ma as-sabiquna ne har su Uthman kuga sayyidina Uthman dai to shi musuluncin sa abun sayyidina Abubakar ya karba Abubakar ne masa bayanin musulunci yaji ya yadda ya faɗi la ilaha illallah a gabansa kuma yana cikin as-sabiqun al-awwalu sannan kuma yazo ya zama sulukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga waɗannan abubuwa dole ne ka dauki cewa in dai maganar Qur'ani abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne to hakika wannan abin da ake ce ma addinin Shi'a da aka dangana shi ga ahlul bait wallahi tallahi kariya ne ba zai yi sai dai idan za a kariyata wannan maganar cewa Allah bai san abin da zai faru bayan mutuwar manzansa ba sallallahu alaihi wasallama kuma kun ga wannan an koma dama wannan abin ko da yake wani lokacin ma yi magana akan sa su masu wannan aqidar in kun rike abin da muka karanta a baya aqidar mu'tazilawa dangane da nususul wa'id to su dama a babun aqida mu'tazilawa ne dan haka duk wanda aka yi masa maganar cewa zai kaza ko zai samu azaba kaza ta wani laifi to suna ganin wajibi ne wannan azaba ta tabbata ko da an faɗi wani alherin sa a baya kafin wannan lokaci kun fahimci wannan ku kyale shi zamu zo kansa insha Allah mu karasa wannan ayati kuma sai mu tsaya kanta wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan wadanda suka riga wato marigayen nan na farko kuma sai aka kawo ta min ita ma bayaniya ma'ana ita ma wannan bayani ne cewa su waye wadannan asabiqunal awwalun din al muhajiruna ne wal ansar su din nan baki ɗayan su walladhina tabauhum da wanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ba wanda suka bi su da zagi ba wanda suka bi bayan su da kyautatawa kun ga nan wata rahama ta Allah hatta wanda ya bi su da so da kauna da kyautatawa to wannan hukuncin kun ga ba a fade shi ba sai bayan an sa shi a ciki kun ga wannan ba kawai sai cewa aka yi su din aka zaya kansu aka ce radiyallahu anhum waradu anhu ba a sai da aka shigar da kai wanda kake son su ka biyo bayan su da kyautatawa inda kana cikin waɗanda suka bi su kyautatawa to Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su Allah in yace ya yarda da mutum kuma bamu ga a cikin Qur'anin bai zo ya soke wannan yardar ba sai daga baya wani mutum sai ya zo ya kafa wata kotu tasa ya gina akan wani abu da ya faru na tarihi yace a duk wanda ya yaki Ali to ya soke wannan abin da aka faɗa a Qur'ani bayan mai Qur'anin bai ga mana wannan labarin ba kun ga kamar an dauki addinin gaba daya koma na Ali Ali kuma ba ruwansa da wannan harka bai san an yi ba to sai yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu suma sun yarda da Allah kaga wannan kuma mai labari ne na imani a zuciyarsu duk mutumin da Allah ya ce ya yarda Allah ya yarda da shi shi ma mutumin ya yarda da Allah to kana da bincike akan imanin sa mai halittar zuciya muqallibal qulubi kuma mai jujjuya zuciya shi ya baka labari cewa wannan wanin fa ya yarda da Allah to yanzu ka zo kai masa hukunci ka ce kafiri ne kaga ashe wannan maganar ta Allah kenan ka tashe ta daga aikinta Allah ya sauke sai ce wa a'adda lahum jannatin ya kuma yi musu tattalin gidajen aljanna tajri tahta al anharu wanda korumu ke gudana a karkashin ta khalidina fiha su masu dawwama ne a ciki ba za a ciro su a ce a kun taba fada da aliku fito kun taba yin kaza ku fito khalidina fiha ne abadan kuma ya kawo dan in aka ce khuludi shi kansa ya isa in aka ce abadan karin ta'kidi ne akan cewa har zuwa ma'ana amadan har zuwa lokacin karshen lokaci babu zalikal fawzul azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mu waɗannan bayin Allah daraja waɗannan maganganu da muke karanta na Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani Allah ya kara dasa su a cikin zukatan mu mu gaskata su mu yadda da su mu tabbata kuma a hanyar waɗannan mutane Allah ya sa mu cikin waɗanda radiyallahu an haula'i qayr am ittaba'u haula'i bi ihsan kuma mu cancanci wannan hukunci da Allah madauki bayar na radiyallahu anhum wa radu anhu Allah madauki yarda da mu baki da Allah subhanahu wataala ya kare shirye da mu zuwa ga abin da ke shine daidai duk wanda suka bata daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya tausaya musu ya dawo da su kan hanya idan ba masu dawowa kan hanya bane kuma Allah ya dankofar da abin da suke yadawa na cutar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare kuma dukkan al'ummar musulmi daga waɗannan aqidu miyagu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.